Sashin Hausa na muryar Amurka ke magana akan mitoci 6049 da kuma 25. Masu sauraron mu a jamhuriyar Niger kuma za su iya kama mu kai tsaye a gidajen rediyon VOA Africa akan mita 102.5 da Radio Amfani da Sarauniya da Fara'a da kuma FM Nomad da Dalal FM. Kuna ma iya kama mu ta hanyar sadarwar internet a kodayaushe akan voahausa.com ko kuma sashinhausa.com. Jama'a masu sauraron mu assalamu alaikum. Nazir Ahmad Hausawa ne tare da sauran abokanan aiki daga nan birnin Washington DC nake fatan kun tashi lafiya. Ladan Ibrahim Ayawa na tafe da shirin zabe ko nadi. Amma kafin nan bari mu fara da cikakkun labaran duniya.
Masare assalamu alaikum. Ga cikakkun labaran mai karanto su Ladan Ibrahim Ayawa. An gudanar da zaben shugaban kasar Saliyo Zagaye na biyu wanda aka yi jiya Asabar lokacin hutun Easter cikin kwanciyar hankali da lumana. Yan kasar ta Saliyo sun yi yunkurin ganin sun kammala wannan zaben da aka faro tun a ranar 7 ga watan jiya domin ko shugaban kasar na yanzu Ernest Bai Koroma zai sauka daga kan karagar mulki bayan ya kammala wa'adin mulkin sa Zagaye na biyu. Masu jefa kuri'a dai suna jefa kuri'a ne ga jam'iyyu biyu da ke fafatawa wato jam'iyyar APC mai mulkin kasar wadda Dr. Samuel Matu Wilson Kamara ke matakara sai kuma jam'iyyar Sierra Leone People's Party da ke dan takara Julius Maada Bayo wannan dai shine karo na biyu da Bayo ya tsaya takara na shugabancin kasan domin a shekarar 2011 ya kara da shugaba mai ci yanzu amma bai yi nasara ba. Sai dai rahotanni sun bayyana cewa jama'a ba su fito da yawa ba idan aka kwatanta da zaben farko. Hakan ko ana ganin ba zai rasa nasaba da tsatsauran matakan tsaro da aka dauka ba lokacin gudanar da zaben. Kamfanin dillancin labarai na Reuters ya bayyana cewa an hana tuki lokacin wannan zabe abinda ya sa masu jefa kuri'a takawa daga gidajensu zuwa rumfunan jefa kuri'a zabe. Sakataren Majalisar Dinkin Duniya Antonio Guterres ya buƙaci a gudanar da bincike na sadidan ko mai zaman kansa a sakamakon mummunar taho mugaman da aka yi a bakin iyakan Isra'ila da Gaza a ranar Juma'a wanda ya musabbabi mutuwar Falasɗinawa har 15 kana wasu 1,400 suka samu rauni cikin ko har da 750 da harbin bindigaye wa illa. Kwamitin sulhu na Majalisar Dinkin Duniya ya gudanar da wani taron gaggawa a ranar Juma'a domin tattauna yanayin da yankin na Gaza yake ciki sai dai taron bai yanke hukuncin da zai dauka ba akan wannan lamari. Dubban mutane ne dai suka halarci jana'izan waɗanda aka kashe kana Falasɗinawa suna zaman makoki a jiya Asabar. Dani Danon, jakadan Isra'ila a Majalisar Dinkin Duniya bai halarci zaman wannan taron ba domin ko yana halartar wani bikin da aka saba yi a Isra'ila na shekara-shekara na tunawa da ranar da Yahudawa suka samu kansu daga hannun Misrawa. Sai dai ya aiki da wata sanarwa a wajen taron inda yake jidda cewa Isra'ila ta buƙaci a dage wannan taron har sai an kammala wannan biki da ake a ƙasar tasu ta Isra'ila. Ma'aikatan tsaron Amurka ta gane sojan nan nata da ya mutu a ranar Juma'a sakamakon tashin bom a arewacin Manbij na ƙasar Syria. A jiya Asabar ne dai aka bayyana sunan wannan ɗan taliki wato Jonathan Dumba ɗan shekaru 36 daga Austin a jihar Texas. An kashe shi ne tare da wani sojan ƙasar Birtaniya yayin da wasu biyar suka samu rauni sakamakon tashin wani bom a ranar Alhamis da daddare kamar yadda jami'an Amurka suka bayyana. Wannan harin na Manbij tsohon tungan ƙungiyar IS ne dai wanda yanzu haka na aka girke sojojin Amurka ya zo kwana ɗaya bayan da shugaban Amurka Donald Trump ya bayyana cewa zai janye sojojin Amurka a wannan wurin nan ba da jimawa ba. Ya ce za mu fice daga Syria nan ba da jimawa ba don haka wasu ma su ɗauki ɗawainiyar wannan aiki nan ba da jimawa ba mu kan za mu fita, inji Trump. Yana magana ne a lokacin da yake jawabi a Ohio sai dai bai fayyace jawabin nasa ba. Sai dai kuma waje ɗaya wani jami'in ma'aikatar tsaron Amurka ya ce manufar Amurka a Syria bai sauya ba domin ko tana nan sai ta fatattaki kungiyar IS. Amurka dai tana da sojoji sama da 2,000 a Syria wanda kawo yanzu an kashe 60 daga cikinsu tun lokacin da ta fara yunkurin ragargaza kungiyar IS a shekarar 2014. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka da ke nan birnin Washington DC. Mummunan gobara ta barke a wurin da hukumar abinci ta duniya ke ajiye kayayyakin abinci a Yemen a kusa da gefen tekun Bahar Ahmar da ke birnin Hodeida. Kafan yaɗa labarai mallakan gwamnatin ƙasar ta Yemen ta bayyana cewa gobarar wadda ta fara a jiya Asabar ta yi mummunan ɓanna musamman ga kayayyakin aikin jin ƙai da aka tara a wannan wuri. Sai dai kawai yanzu ba a gane abin da ya haddasa wannan gobara ba. Wani jami'in gwamnati ya shaidawa kamfanin dillancin labarai na Faransa cewa gobarar ta lakume manya-manyan rumbunan ajiye abinci guda hudu wanda ke dauke da tarin kayan abinci da ya kai har tan 50. Jami'an kasar ta Yemen sun buƙaci Majalisar Ɗinkin Duniya da ta binciki wannan al'amari, har kuma ko baya ga kayan abinci da aka jibge a cikin waɗannan rumbunan akwai katifu da dai sauran kayayyakin amfanin bani adama da ake rarrabawa bayan Allah da yaƙi ya raba su da muhallansu. Yemen dai ta shiga cikin halin oni yasu ne a lokacin wannan lokacin tun daga cikin shekarar 2015, lokacin da ƙasar Iran take marawa 'yan tawayen Shi'a baya, yayin da ita kuma ƙasar Saudiya ke goyon bayan rundunar haɗin gwiwa wanda ƙasashen duniya suka yarda da halalcinsa. Shi dai wannan gari na Hodeida yana da rumbun abinci da kayayyaki da suke na tamkar matsayin wani ruhi ne ga ƙasar ƙasan Yemen ɗin.
To, labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashin Hausa na murya Amurka a nan birnin Washington DC. Madalla, yanzu kuma lokaci yayi da Ladan Ibrahim Ayawa zai gabatar da shirinsa na zabe ko nadi.
Jama'a assalamu alaikum, barkamu da warhaka da masarwa ku a cikin wani sabon shirin zabe ko nadi wanda ni Ladan Ibrahim Ayawa ke shiryawa kuma na gabatar. Idan dai masu saurare na biye da mu a cikin satin da ya gabata, mun kawo muku zaben da aka gudanar ne a jamhuriyar kamar kai tsaye, ko da yake bamu da wadataccen lokacin da zamu iya kawo muku kowane abu a lokacin da ake gudanar da wannan zaben. Wannan yasa domin ba ku cikakken sanin yadda ta kaya, muka sake komawa ƙasar ta Kamaru din. Kuma kamar shirin da ya gabata, wakilin sashin Hausa a ƙasar Kamaru Muhammad Awal Garba shine ya muna jagora. To da yake zaben na sanatoci ne, amma a tsari irin na Kamaru ba jama'ar gari ne ke zaben sanata ba, kansiloli ne ke da alhakin yin wannan zaben. Wakilin namu Muhammad Awal Garba ya fara tattaunawa ne da ɗaya daga cikin waɗanda suka jefa ƙuri'a, wato kansila da ya tattauna da shi shine Alhaji Yahaya Barista, wanda yake yankin da ake kikikaka a harkar tsaro. Muhammad Awal Garba ya fara tambayansa ne yadda zaben ta kaya a wannan yankin duk da irin kalubalen tsaro.
A gaskiya amma Awal Garba mun fito kanmu da ƙurƙutanmu, ma'ana kanmu da ƙurƙutanmu da gaba da duk wani kansila na ƙasar Arewa ko na a wannan dai musamman a ɓangaren da muke, gaskiya babu wanda aka bari a baya. Ai, mun yi rige-rige zuwa wajen kada ƙuri'a, kuma komi ya tafi daidai, komi ya tafi yadda ake so, kowa ya kada ƙuri'arsa a yadda yake so a lokacin da yake so. Kuma an inganta tsaro, jami'an tsaro babu kalan da babu, an inganta tsaro na farin kaya da ainihin wanda suke sanye da kayan sarki na kowa da kowa, ko ba ma kamfanoni ba, mutane da yawa sun halarci filin wannan zaben saboda su ganin ma idonsu abubuwan da suke wukana.
Ka san kayi maganan matakan tsaro a jihar Arewa mai nisa, kuma daga cikin jihohin da take fama da maharan Boko Haram, wato hakan bai girgiza ku ba domin ku je ku kada ƙuri'ar naku kenan?
Na'am, a gaskiya wannan bai bamu tsoro ba, saboda bai bamu razani ba ko bai razana mu ba, saboda muna da kyakkyawan yakini gwamnatin ƙasar nan ta inganta tsaro ba ma wai lokacin zaɓe ba, ƙasar Arewa mai nisa gaba ɗaya, ko kuma ƙasar nan gaba ɗaya, muna jinjina ma wannan gwamnati ta inganta tsaro ko ta ko ina. Akwai jami'an tsaro na farin kaya da kuma suke sanye da kayan sarki riƙe da makamai dai iri-iri, kuma da security da ainihin ƴan ƙato da gora, wato kaman wato ƴan komite da vigilance, wato suna nan gaskiya kuwa ina bakin ƙoƙarin su. Alhamdulillah, gaskiya tsaro ya inganta sosai.
To haka kuma a yankin ƴan awarin Ingilishi wanda suke adawa da gwamnatin ƙasar Kamaru, nan ma Awal ya jiwo muna yadda zaben ta kaya, domin ko ya tattauna da Alhaji Dan Asabe wanda ya sa ido ga zaben. Kuma Muhammad Awal Garba ya fara tambayansa ne ko shin zaben ya yi wani kwarjini a yankin.
Tun da ba a yi zaɓe a ayyuka ba, zaɓen da ta yi a birni ya kai wato birnin Buya da Kumba, a headquarters din ja alaka ce kowa da kowa ya zo yi zaɓe, domin saboda yana tsoron abin da zai iya faruwa kamar da kashina. Shi yasa aka ba wa kowa kuɗin hanya da ka 50-50 a zauna a yi wannan zaɓe. To kuma akwai waɗansu wanda ba na jam'iyyar ɗin mai ci da yanzu wato CPDM wanda a sashin Baminda sun zaɓi opposition, wato sun zaɓi SDS. Shi sa SDS ya galaba a can Northwest.
To ya hakan zai sa a ku kwantar da ƙayar baruku wato ku bi gwamnatin ƙasar Kamaru domin a ci gaba da tafiya tare?
Ah, wannan kam ba zai taɓa yiwuwa ba, domin ma duk wani zaɓen da aka yi ko na wannan kamar da wannan da aka yi na majalisar da kamashi ko kuma da wanda aka yi na wanda za a yi mai zuwa na ƙananan hukumomi. Duk waɗannan mutane ɗin ka san kamar da ka shina a majalisar da aka yi na wancan shekara da ya zo, wannan da yake ƙarewa. An yi musu magana cewa su kawo wannan magana a kan tebur na sashin Ingilishi don a tattauna a kai a ga mai yini za a iya yi. Suka ƙi. Shine to mutanen namu ɓangaren kuma suka ce to wa'annan majalisa guda biyu ɗin na dattawa da shi National Assembly su ba zai taimake su a komai ba. Saboda haka zaɓen nan baya da wani mahimmanci a wurinsu. To kuma ba za a yi zaɓe ba, kuma kamar yin zaɓe da ake yi na ko'ina da ko'ina idan an zo wato za a yi a duk ayyuka birane da shauransu, wannan sun ce kam sun lashe takobi suka ce wannan zaɓen ba za a yi ba.
Yayin da Alhaji Ɗan Asabe na yankin ‘yan awarin English ya ce an dai yi abin da aka yi, musamman akan abin da ke da nasaba da tsaro a zaben. Amma jigo a cikin jami'a mai mulki Alhaji Ahmadu Inusa ya ce zabe kan tubarikalla.
Wannan zabe da aka yi saboda ainihin wannan kungiyar da suke kula da shugaba da ainihin harkokin abin nan zabe, saboda ana kiranta Elecam wanda take ainihin kula da shishiri ainihin ko sungulan zabe. An sun yi aiki yadda ya kamata, sun sa kuma an fitar da kati ko kati da aka fitar na wannan zabe saboda kada a samu wani matsala a ce ko an yi maguda. Bayan haka kuma an zuba ainihin tsaro sojoji wanda a gurin da zaɓe, saboda wannan zaɓe shi a cikin mutunci da kuma daraja da kuma tsaro, kuma ta shige hakan yin gwamnati ta ɗauki mataki haka, kuma Elecam ta ɗauki da haka, kuma mu ainihin mutanen party da za mu tafi zaɓe a cikin nutsuwa da daraja haka da kyaka wannan zaɓe a cikin mutunci.
To da yake zaɓen ba na gama gari ba ne kamar yadda na faɗa tun farko, don haka ba kowa ne yake halartar wurin jefa ƙuri'a ba. Mohammed Al Garba ya tambayi wani masani harkokin demokuraɗiyyar Kamaru da Najeriya Alhaji Malami Abdulkadir ko me zai ce ya bambanta wannan zaben na sanatoci na Kamaru da na Najeriya.
Zaben majalisar dattijai na Najeriya da na Kamaru akwai bambanci, saboda zaben majalisar dattijai na Najeriya tun zaɓe ake yi tun daga mutane ne suke zaɓar su, kamar yadda za su zaɓi shugaban ƙasa haka za su zaɓi 'yan majalisar dattijai. Saboda haka kaga akwai bambanci, saboda haka ba 'yan majalisar ƙananan hukumomi kansiloli ne za su zaɓi wayannan ba, saboda haka shi yasa yake da bambanci. Kuma zaɓe ne wanda za a yi tsakanin hukumar zaɓe da talakawa da 'yan takara. Nan kuma yanzu kaga an yi zaɓe ba wanda ya san menene, yanzu kowa yana jira har an cire wata rana da za a ba da sakamako. Kuma a ciki kaga na Najeriya gabaki ɗaya da na Amurka gabaki ɗaya 'yan mutane ne suke zaɓen su kaf, saboda mutane zaɓe ne nanne na cikakken iko, wannan kuma har akwai naɗi. Kaga akwai bambanci, ina ɗan majalisa ina naɗi.
Yanzu kuma bari mu rufe wannan batun zaɓen da jin shin wayaushe ne za a fitar da sakamakon wannan zaɓen. Nan ku Awul ya tambayi ɗaya daga cikin jami'an hukumar zaɓe ne mai kula da walwalan jama'a Alhaji Zakar Muhammadu, ga kuma bayanin da ya yi ma Awul ɗin.
Wannan dai za iya a ce kamar da kake faɗa, mun ɗauki duk matakai na yin aikin da yake a matsayinmu na haɗa zaɓen in da kuma irga wato ƙuri'a da kowa ya samu mu tura a wato commission da take na musamman su ƙuri'an da muka irga in commission national, wato kumiki wanda take a matsayin na duk Kamaru gaba ɗaya. Su ma sun gama aikin su ne za su tura ma Conseil Constitutionnel, wato ita ce kotu da take ba da sakamakon zaɓe. To izuwa dai ran Lahadi da aka rufe zaɓe, suna da kwana 15 kafin su ba da sakamakon zaɓe. To a cikin wannan kwana 15 in za su iya su zaɓi ranar da ya ga musu, domin sun gama aikin su ba da sakamakon zaɓe, amma ba za su sallake kwana 15 ba.
To ba za mu rufe ba sai mun leƙa Najeriya, kuma a jihar Kaduna inda aka yi zaɓen fidda gwani na ƙananan hukumomi. Sai dai kamar yadda gwamnan jihar Malam Nasir El-Rufai ya ba masu zaɓe shawara cewa wanda duk ya ba su kuɗi su amsa, amma su yi abin da suke jin ya dace. Wakilinmu na Kaduna Isa Lawal Ikara ya tattauna da wasu da suka yi wannan zaɓen, ga kuma kaɗan daga cikin waɗanda Isan ya tattauna da su akan wannan zaɓen fidda gwani na ƙananan hukumomi musamman a ƙarƙashin jam'iyyar APC.
A sunana Albashir Umar Ancewu, shugaban matasan jam'iyyar APC na shiya ta ɗaya a jihar Kaduna.
Amma ana magana ina kuɗaɗen da aka dinga raba delegate don su zaɓi wani?
To ai wannan maganan da gwamna ya shi ne ya yi tasiri. Wallahi ina gaya maka mun samu tabbacin ƙananan hukumomi sun haura 10 a cikin ƙananan hukumomi 23 cewa duk waɗanda suka bada kuɗin nan daga wanda yayi na uku sai wanda yayi na baya, daga wanda yayi na kusa da na ƙarshe sai wanda yayi na baya. Mutane sun koma wannan maganan da gwamna yake faɗa, duk wanda ya bada kuɗi su karɓa, amma wannan wanda zai taimake su, wanda yake tare da al'umma, wanda yake kishin nan nasu, kada su kauce akan wannan. Dan haka a haka aka yi zaɓukan nan a kusa da mafi yawancin ƙananan hukumomi da suke jihar Kaduna. Shi yasa abin ya ba mutane mamaki. Yanzu mu yanzu gwamna ya rage mana aiki, kuma yanzu su talakawa da su dalige sun rage mana aiki ba dan komai ba, saboda mu da mun babban burin mu a ce a cire maganar siyasa kudi a ƙasar nan.
Amma nawa nawa aka raba?
Wallahi ina gaya maka akwai ƙaramar hukumar da wani ya raba 300,000 shi ya zo na baya a cikin abin nan din. Akwai kuma ƙaramar hukumar da wanda ya raba shi ma 300,000 shi ne nan yayi na biyu, dama 'yan takarar su biyu ne. Akwai wata ƙaramar hukuma wanda mace ne ma ta raba kuɗi, wallahi ita ne nan ta zo na uku a zaben a cikin su hudu.
Wai 300,000 ga kowanne mai zaɓe?
Duk delegate ɗaya 300,000. Wanda ina gaya maka akwai wata ƙaramar hukuma da wanda ya ci zaben 1,000 ya raba, akwai wanda shi kuma ɗan majalisar da ya zo da 1,010,000 dan ya ba ma delegate, amma wallahi wanda ya raba 1,000 ɗin nan shi ya ci zaɓe.
Alhamdulillahi, sunana Musa Aliyu Sarkin Yaƙi, wanda nake gundumar ƙaura cikin birnin Zaria, nake rike da matsayin organizing secretary na jam'iyyar APC a gundumar Gaura.
Kai zaben fidda gwanin shugabannin ƙananan hukumomi da aka yi na ƙaramar hukumar Zaria?
Eh, babu shakka ina ɗaya daga cikin wanda suka fitar da ɗan takara na jam'iyyar APC matsayin chairman na ƙaramar hukuma.
Ina labarin hada-hada da aka ce an yi da kuɗaɗe, an ce an raba kuɗi daga naira 300,000 zuwa abin da ya ƙasa wajen wannan zaben fidda gwani. Kana cikin delegate, ka rungumi naka?
To babu shakka mu a tsarin siyasarmu idan har an raba 300,000. Ni Musa Sarkin Yaƙi ban sani ba. Abinda na sani, mafi yawancin 'yan takarar nan wani ya bada naira 50,000, wani ya bada naira 30,000, wani ya bada naira 100,000, wani kuma ya ce abinda duk wane ya bayar ni ma zan iya bayarwa, ko ma in dora a ƙarƙashin haka. To kaga mu kuma muna da tsari da wanda duk muka amince muka ce muna yin shi, wallahi ba za ka ga mu wajen wani ɗan takara ba.
Amma gaske ne akwai waɗanda a cikin kuku delegate suka samu kashi-kashi na kuɗi a wurin 'yan takarar nan?
Eh, babu shakka akwai waɗanda suke jagoran jam'iyyar APC da sukan je nan gidan su yi rantsuwa, su tafi nan gidan su yi rantsuwa, su karɓi kuɗaɗe a hannun mutane.
Amma kana ganin kuɗin ya yi tasiri, wato waɗanda aka ba kuɗi a cikin wanda za su yi zaɓen nan, akwai waɗanda ya canza musu ra'ayi suka zaɓi wanda ya biya?
Wallahi soyayya ne ta yi tasiri a zaɓen ƙaramar hukumar Zaria, don kuɗin bai tasiri ba.
Amma kuma an karɓi kuɗin?
An kuma Malam Nasiru shi ya ce a karɓi kuɗaɗe ma a hannun waɗanda suka fito takara, su karɓa haƙƙinsu ne.
To ni sunana Lolo Musa SK1, kuma na gunduman Dambo a Zaria local government.
To ya aka yi zaɓen fidda gwanin ku na Zaria?
Tun da muke zaɓe tsakani ga Allah ban taɓa samun zaɓe ingantaccen zaɓe mai kyau da kwamishinan zaɓen nan ya gabatar da shi irin wannan ba.
Amma an ce ai an yawo da kuɗi a wurin zaben nan?
An yawo da kuɗi amma a gidajensu, kashin a zo wurin zaɓe. Amma da aka zo wurin zaɓe an zuba jami'an tsaro, babu yanda za a yi yawo da kuɗi a wannan wuri, saboda kowa ya je gidan ɗan takara ya karɓo abin da ya karɓo sannan ya zo wurin zaɓe. Ba a maganan a gana da wani ɗan takara a wannan wuri.
Gaske ne ana karɓowa kenan?
Yawwa, karɓo kuɗi ba an karɓo. Duk wanda ya ce ma ko eskon da ya ce maka ba a karɓo kuɗi gidan wani ba, wani ma karɓo kuɗi gidan mutum uku ma.
Wato zagayawa ake yi?
A zaga nan an je an karɓa, a wuce can a je a karɓa, a wuce can a je a karɓa.
Amma an ce sukan sa a rantse, to ya mutum zai iya karɓo gurin uku?
Wani tabbas akwai, mu a nan Zariyan kamar tabbas kamar da ka faɗa nan akwai ɗan takara wanda shi an rantse zai iya bada 100, in ba a rantse ba zai bada 50, in ya ci zaɓe zai bada 100.
An ce akwai mai ma 300,000, gaske ne a nan Zaria? Ko da kila kai baka kai ga wanda ya bada 300,000 ba ne?
Ai, 'yan takarkaru masu ƙarfi a nan Zaria su hudu ne.
Kuma duk cikinsu wanda ya fi bada kuɗi nawa ya bayar?
Shi ya ci zaɓe.
To Allah ya kyauta. To wai bada kuɗi domin a zaɓi ɗan takara abu ne da zai kawo a siyasar Najeriya? Wannan da ma sauran batutuwa muke fatan mu duba cikin shirye-shiryenmu da za mu kawo muku a wani lokaci nan gaba. Yanzu a madadin wakilan namu
musamman na kasar Kamaru Muhammad Awal Garba da wakilinmu na Kaduna Isa Lawal Ikara sai Solomon Abu shi da Julie Gresham da suka daidaita sautin shirin ni madugun shirin Ladan Ibrahim Awake cewa sai wani sati cikin ikon Allah.
Kuna sauraron shirye-shiryen sashen Hausa na murya Amurka ne daga nan birnin Washington DC yanzu kuma sai rahoto na musamman.
Batun shaye-shaye da fadoci miyagun ƙwayoyi a tsakanin al'ummar Najeriya wani batu ne da yanzu ke ci gaba da jan hankulan hukumomin ƙasar. Lura da yadda rukunin matasa da magidanta ciki har da mata manya da ƙanana ke tsinduma cikin wannan mummunar ɗabi'a wacce ke lalata rayuwar masu yinta musamman ma matasa. Dangane da haka ne wakilinmu da ke Abuja Hassan Maina Kaina ya mana dubi kan girman matsalar ta shaye-shaye a Abuja. Ya kuma aiko mana da wannan rahoto da ya fara da bayanin ɗaya daga cikin jami'an gwamnatin Najeriya wanda da farko ya bayyana sunansa da kuma mukaminsa.
Sunana Ahmadu Giyade, mataimaki na musamman ga shugaban ƙasar Najeriya game da miyagun ƙwayoyi. Najeriya tana nasara kuma tana ci gaba da yin nasara. Ainihin gaskiya wannan aiki din in ba mutum ya haɗa kanshi da abokan aikin shi na ƙasashen waje ba zai yi nasara ba. To a nan dai Najeriya mun yi nasara, mun samu haɗa kanmu da su abokan hulɗarmu saboda su kansu abin ya dame su.
To amma duk da wannan ƙoƙari da gwamnatin ke cewa tana yi, matsalar sha da fatocin miyagun ƙwayoyi tsakanin matasan Najeriya abin ya kai lahaula. A nan Abuja mazauna birnin irinsu Sabo Imamu Gashiwa sun fara kokawa na leka ɗaya daga cikin irin waɗannan unguwanni wato Wuse Zanfo inda nake cibus da waɗannan matasa.
Sunana Babangida.
To kai yanzu misali me yasa kake sai da wannan ƙwayoyin misali?
Ba ni da aikin kuma zan tashi ba ni da wani abu da zan yi, iyaka ƙwayar ne na sai nake samun abin da zan ci.
Kamar misali daga da kake sayarwa?
Ina sai da kodin da roci da yazafon da sauransu.
A ina kake sarowa?
Ina sarowa ne a maraba, nyanya da jabi da warumfa.
Kamar waɗannan irin mutane da suka fi saya a wurinka?
Duka ba wanda ba sa saya.
Kamar misali suwa?
Kamar yaran manya haka da kuma
masu
da kuma masu dan mara mazansu da matansu duka.
Amma ba ku tsoro a kama ku?
Eh sun zo muna ba su wani abu su dafa su rabu da mu.
Suwa kenan?
Kamar 'yan sanda haka.
So wannan gwanzu kuna wannan sana'a kan ku tsaye?
Muna sana'a kan mu tsaye.
Abokina me sunanka?
Sana Kabir Maman Sharif.
Me yasa ka shan waɗannan miyagun ƙwayoyi?
Rashin aiki da tunani da wasu abubuwan lokacin da aka duba ka gani ka nemi wasu abubuwan aiki domin daga gurin gwamnati ba a tallafa maka duk inda ka je ba wani samun aiki kake yi ba. Me yasa in je neman ƙwaya in sha dan hankalina ma ya kwanta? Akwai iyaye, akwai ganni, akwai waye dan kaje ka duba ka gani ka shiga gida sai ga mutane nawa wanda a cikin ku wanda kowa baya wani abin da zai kawo a cikin.
Yanzu misali kai kamar me da me, misali yanzu kai kamar me da me kake sha?
Ni yanzu gaskiya ne ina shan kayan nishadi zuwa su kodin su roti da kodin nake sha. Yawwa idan na sha wannan shine wanda zai kwantar min ga bakin cikin ga zuciyana.
Kuma baka tsoron kama ka?
A to ba na tsoron kama ni saboda idan na zo gurin da nake sai din ma ina ganin ma'aikata daban-daban akan idon su ake cire a bamu. To saboda haka kaga bara mu fargaban kuma mu ma mu cire kudin mu siya.
Abokan me sunanka?
Sunana Yusuf Mohammed.
Kai me kake sha?
Ni ina shan kodin, ina shan roci.
Me yasa kake sha?
Gaskiya saboda ya rinka rage min wasu tunani.
Shugaban hukumar yaki da sha da fatocin miyagun ƙwayoyi ta Najeriya wato NDLEA Kanar Muhammad Mustafa Abdullahi ya ce batun miyagun ƙwayoyin nan fa har yanzu 'yan Najeriya ba su gane wani abu ba.
Mutane 'yan Najeriya ba su fahimci illan sha'anin miyagun ƙwayoyin nan ba tukuna. Kowa dai ya san wani watakila yana yi ko an ci an gwamnansu akwai masu yi amma kowa inda ba kan shi ba ne bai damu ba. But abin da kamata da farko mu yi kowa ya fahimta. In ba mu yi wannan ba, in ba mu tashi mu yi ba, ƙasar nan ba ta kawai. So the first thing is faɗakarwa. Akwai kankancin faɗakarwa.
Hukumar wayar da kan jama'a ta Najeriya wato NOAA ta ce ita kam ta daɗe tana faɗakarwa dangane da illolin miyagun ƙwayoyin kamar yadda Darakta Janar na hukumar Dr. Garba Abari ke shaida min.
Sati biyu da suka wuce wannan hukuma ta wayar da kan al'umma National Orientation Agency da kuma hukumar yaƙi da amfani da kuma saida miyagun ƙwayoyi wato NDLEA. Mun yi wani taron bita a Kano bayan wannan taron bita kuma muka zo muka hadu muka jawo ma'aikata musamman shugabannin ƙananan hukumomi da jihar Karo gaba daya da ma'aikatan raya al'umma wanda ake kira the community development officers na local da ƙananan hukumomi a Karo gaba daya. Muka kawo yara daga makarantu sannan muka kuma kira shugabannin addinai malamai da kuma pastoci muka zauna aka yi bayani na jama'a su san illar da tattare da ke tattare da sayarwa da kuma amfani da miyagun ƙwayoyi. Wannan abin da muka yi a Karo mu a matsayinmu na hukumar wayar da kan jama'a shine kamar mataki na farko da muka dauka na yada wannan da kuma faɗakar da kan al'umma a ƙasa gaba daya. To bayan mun gama da Karo shine muka ba da umarni a ofisoshinmu da suke jihohi gaba daya su dauki wannan mataki da muka dauka su ma su aiwatar a jihohinsu sa'annan su kai abin zuwa ta ƙananan hukumomi. To abinda abin a yi la'akari da shi a nan shine wannan faɗakarwa dole zai a yi shi ta sabi da yawa. Sabin farko shine a al'umance mu yarda akan cewa muna da bala'i da yake dabar ƙasar nan wanda kuma dole ne shi kuma a gwamnatance a tashi a yaƙi da wannan bala'i domin yawancin abubuwan da suke faruwa alabashi sace-sace ne, alabashi cikisan kai ne, alabashi dukan mutane ne domin a je a karɓo fansa faɗace-faɗace ne, kashe-kashe ne, duk wannan umul aba'isinsu shine aiki da miyagun ƙwayoyi.
Na tambayi jami'in hukumar yaƙi da sha da fadocin miyagun ƙwayoyi Ahmed Ningi ko yaya girman wannan matsala take a halin yanzu.
Wato in kace Abuja wato saboda kawai watakila ko kana Abuja ne wannan matsala ce da ta shafi kusan kowane jiha, kowane cikin capital din jiha, kowane gari yanzu in kace za ka ga wannan matsala ta zama ruwan dare ba a Najeriya ba kuma kadai a gaba ɗaya duniya yanzu kayan shaye-shaye ya zama matsala.
Kusan dai duk masu aikata miyagun laifuka kama daga satar mutane zuwa fashi da makami da dai sauran miyagun laifukan da rundunar 'yan sandan Najeriya ta sha nuna mana za ka iske dukkaninsu suna ta'amali da miyagun ƙwayoyi kamar yadda su da kansu suke shaida mana. To ko shin akwai alaka tsakanin shan ƙwaya da aikata laifi? Tambayar kenan da na yi wa ƙwararre kan halayyar bil'adama Farfesa Muhammad Tukur Baba ɗan iya mutum biyu.
Masana sun dade suna nazari da kuma ba da ilimi akan dangantaka da yake tsakanin shan miyagun magunguna da hadalai. To abin ya kasance ne akwai abin takaddama ba kusan da yawa nazari da zaka gani a dai sashi mu na masu nazarin zamantakewar jama'a ana ga cewa akwai alaka. Abin da kawai ake shakka akai shine wanne ne shin shan ƙwayan yake kawo laifuka ko su kansu laifukan ke kawo shan ƙwaya. But babu shakka akwai wannan suna hade kusan da yawa zaka ga masu yawan laifuka suna shan ƙwaya. Masu shan ƙwaya kuma suna kasancewa yin laifuka ba ya fi sauki gare su. Don ka san shi ƙwayar shansa yana juya hankalin mutum yana fitar da shi cikin hayacinsa don haka so da yawa za ka ga wasu sun yi laifuka ba ma sun san sun yi ba don haka lalle akwai alaka tsakanin ƙwaya da shan ƙwaya da yin laifuka.
To shin menene makomar yaƙi da shan miyagun ƙwayoyi zai kasance a Najeriya? Mai taimakawa shugaban ƙasa kan wannan yaƙi Ahmadu Giyade ya ce akwai nasara.
Nufin gwamnati shine a tsaye da wannan mummunan bala'i da ke damun Najeriya da kuma kasashen duniya gaba daya. So ba shakka akwai nasara kuma muna gani insha Allah nan gaba kadan za a samu babban labarin da ke zai nuna cewa Najeriya din tana nasara.
Hassan Maina Kaina, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
Muna sauraron shirye-shiryen sashen Hausa na muryar Amurka ne daga nan birnin Washington DC. To madalla, da haka muka kawo ƙarshen shirin namu na yanzu, sai kuma can anjima da hantsi za mu sake dawowa da wani sabon shirin in Allah yarda, inda za ku ji mu ɗauke da shirin na garin kowa wanda Sahabu Imam ke gabatarwa. Yanzu a madadin sauran abokanan aiki a nan sashin Hausa na murya Amurka, ni Nazar Ahmad Hausawa ke cewa a huta lafiya.